بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
يوم ما سؤال البركة نامنا بركة لونا يمتشي لا أراد الهميس وندشين يمتشي ترى دوات رمضان شكرا تدبود لديك دار بإنجا بقوي باي هجر مزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وندى إلى جدا الساق عشرين دشلا دوات فبراير 2026 ga wannan masallaci ne albarka na garki area 8 yake nan cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin shirye-shiryen mu na tafsirin watan Ramadan wannan shine darasi na 24 insha Allah cikin jerin gwanan darasa na tafsirin suratul baqa ajiya mun kwana akan tafsirin aya ta 40 fadan Allah madaukin sarki يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
الله قال في سلكي يبتشي يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم kutuna ni'imata da nayi muku wa awfu bi ahdi kuma ku cika alƙawarina uhi bi ahdikum zan cika muku da ku alƙawari wa iyaya farhabun kuma ku tsorace ni ni kadai kamar da muka fara ji ajiya wannan aya ta bude sabon babi ne a cikin wato babakan da wannan sura ta tattauna yanzu an gama kisa halitta annabi Adam alayhi salam an dawo kan batun a tattaunawa akan mas'alolin da suka shafi banu Isra'ila da yi musu wa'azi kuma daga wannan aya ta 40 har zuwa kusan wato aya ta 178 na jira fadan Allah dalika bi anna Allah nazala alkitaba bil haqq wa anna alladhina ikhtalafu fil kitabati shiqaqin ba'id to har zuwa nan duka kafin a fara kafin a gama wannan zancen labar Isra'ila daga nan sai lesson din ko shi ne kawai sabon zanci amma duka wannan tattaunawa ce akan banu Isra'ila yi musu tankiya tuna musu ni'imar da Allah ya musu yi musu wasiyoyi guda goma wanda muka fara cin farkon ta kenan wannan wasiya ta ya bani Isra'ila da kuma ainihin jan kunnansu akan kin gaskiya ajiya mun ji cewa banu Isra'ila sune jikokin annabi Yaqub alayhi salam wato daga ƴaƴan shi guda 12 din Yaqub alayhi salam shine Isra'ila kuma shi Isra'ila a yaran su ma'anan shi Abdullahi an ce a cikin ƴaƴan wanda suka fi kangarewa sune ƴaƴan Yahuza Yahuza shine babban dan sa wanda ya bada umarni cewa uqtulu Yusufa kawai a kashe annabi Yusufa kuma daga sunan shi ne ma aka dan canza kalmar daga Yahuza ake cewa Yahudu aka cire dubar dake kan zan sai kuma dam saboda kai da shi ne kangararrun mutane wadanda Allah madauki sarki ya fushi da su bayan ya musu hukumomi masu yawa ba su gode ba ni'imar da Allah ya ambata a nan wanda ya musu mun ji cewa ni'imomi ne daban-daban har zuwa inda Allah yake cewa su cika alƙawari alƙawarin nan shine alƙawarin da aka yi da su akan cewa za su bi gaskiya za su bi Allah za su ainihin wato dinga biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sai da suke shi anan maka fana a daidai wannan magana cewa awfu wa awfu bi ahdi ku cika alƙawarina awfu bi ahdikum zan cika alƙawarin malamai sun sabani akan wani alƙawari mun ji magana al-Hasan al-Basri yake cewa alƙawarin da aka yi musu shine wannan aya a cikin suratul al-Baqara a can gaba na faɗin Allah wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tura khudhu ma ataytukum bi quwwatin wa ashan aya to kuma faɗin Allah cikin suratul Ma'idah wa laqad akhadna Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wasu kuma suka ce a'a surat aya da ke cikin al-Imran faɗin Allah wa idza akhadna Allahu mithaqa alladheena utul kitaba la tubayyinu lahu lin-nas wadannan dindika su ne abubuwan da malamai suka faɗa dangane da ƙoƙarin fassara wanne alƙawari ne Allah ya ɗauka musu a ƙarshe Ibn Kathir yake cewa duka waɗannan abubuwan suna cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka musu kuma ya ce su cika in sun cika shi ma ya cika musu nashi to wannan kiran da Allah ya mashi ya ce ya bani Isra'ila kulu ni'mati allati an'amtu alaikum ita ce wasiya ta farko da aka yi musu babu ta wasiyoyi har guda 12 wasiya ta biyu ita ce wannan wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyyaka farhabu kuma ni ku ji tsoro na ni kadai inji Allah wato ku ji tsoron idan ba ku bi gaskiya ba idan ba ku yi abin da na ce ba ku ji tsoron cewa zan muku kamu irin wanda ne makafirin da suka gabace ku wannan aya tana tuna ma Yahudawa alƙawarin da Allah ya ɗauka da alƙawarin da Allah ya sa a kansu cewa za su imani da Allah za su bi manzannin Allah za su tsaya a kan tsayi da sallah da zakka za su girmama annabawan Allah za kuma su yi imani da cikamakin annabawa da baki ɗaya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan za su ci da dukiyoyinsu ta hanyoyin alkhairi kamar yadda muka ji daga waɗannan malamai musamman a cikin waccan aya ta Ma'ida da Allah yake cewa walaqad akhadha Allahu mithaqal ladina mithaqa bani Isra'ila hakika Allah ya dauki alƙawari da bani Isra'ila cewa ba'athna minhum 12 naqiban kuma mun tada wakilai a cikin su guda 12 kowanne daya yana wakiltar gida ɗaya cikin gidajensu Allah yake wa qala Allahu inni ma'akum Allah yake ku faɗina tare da ku amma da sharadin la in aqamtumus salata in kun tsaya da sallah wa atitumuz zakata kun ba da zakka wa amantum bi rusuli kun yi imani da manzannina Allah yake wa azzartumuh kun taimaka musu wa aqrabtumullaha qalban hasana sannan ku baiwa Allah rance mai kyau Allah yake in kun yi haka da ukaffiranna ankum sayyi'atukum duka kurakuran da kuke a baya sai na gafarta muku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shiga da kuma aljanna wanda take ruwa na gura da kashinta Allah yace faman kafara fa ad zalika daga cikin ku wanda ya ƙara kangarewa bayan wannan alƙawari Allah yace fa kad dalla sawa as-sabi wannan ya kace daga hanya madidiciya sannan a wajen kuma Allah yace ya faɗi wasu alƙawura kamar yadda muka ce wannan aya abin take koya mana shine tana tuna wa bani Isra'ila alƙawarin da aka musu al-Imam Sufi yake cewa mu da aka saukar da ayan a cikin alƙur'ani mu mu ya fi cancanta ne aiki da ita fiye da su don ba wai an ba mu labari ne kawai ana gaya mana cewa mu ma mu rika alƙawarin Allah mu tsaye da sallah mu taimaki addinin Allah da sauran da aka mata sannan sai Allah ya ce wa amin bima anzaltu
wa aminu bima anzaltu musaddiqan bima ma'akum wa la takunu أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
الله من أفضل كذلك يتشي وآمنوا بما أنزلت كما أي إيماني تأبن رسوكر مصدقا لما معكم وليكي غسكة أبن كتاركم wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zama farkon wanda za ku kafirce mu abin da na saukar wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar kuma ku je ku musanya ayoyina da wani dan abin duniya kankan wa iyaya fattakun kuma ku ji tsoro na inji Allah Allah yana ci gaba da wasiya ga banu Isra'ila ya umarce su da cewa su imani wa amin ku yi imani ku gaskata bima anzaltu da abinda na saukar wato alqur'ani kenan musaddiqan lima ma'akum wanda shi alqur'ani yana gaskata abinda ke tare da ku me abinda ke tare da su shine at-taura at-taura ta zo da bayanai da hukunce hukunce qur'ani ya zo da irin su at-taura ta zo da bayani akan ga yanayin annabi da za a aiko ga garin da zai zo ga sauran su kuma qur'ani ya zo ya tabbatar da haka saboda haka at-taura da alqur'ani suna gaskata junan su qur'ani ya gaskata abinda ke cikin at-taura da haka Allah madaukakin sarki ya ce musu ku yi imani da wannan qur'ani da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda qur'ani ba ku da hujja da aka kafarci mishi domin abin da ke cikin shi yana gaskata abin da aka faɗa a cikin tabu wala takunu awwal kafirin bi Allah ya sake jan kunnan su kar ku saki ku zama ku ne na farkon fandarewa bihi da shi alqur'ani bihi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bihi ga ita a taura kar ku fadare wannan tafi ku na taura kar ku fadare wannan littafi da a taura ta ce muku ku yi imani shi kar ku ku fadare wannan annabi na Allah da yazo da alqur'ani kuma ga sai yace wala cewa da yi wala takunu awwala kafirin bihi takdirin sa wala takunu awwala fariqin kar ku zama farkon tawaga kafirin bihi wanda za su kafirci mu alqur'ani domin kuwa in muka kalla kuma sai mai tambaya shin yahudawa ne farkon kafirai da suka kafirci mu alqur'ani ba su bane su waye farko quraishawa mutanen makka to me yasa ake musu tankiya da cewa kar su zama farkon wanda suka kafirci a ranar kuma a tarihance kafin a zo a musu wannan wa'azin an riga an samu gungun kafirai su ne kafiran makka masu kuliya wal kafirun la bu ma sha bu sai ka saba da cewa abinda ake nufi wala takunu awwala kafirin bihi min jinsikum kar ku zama a cikin jinsin yahudawa jinsin banu isra'ila ya ku waɗannan banu isra'ila da ke zaune a alƙaryar madina kar ku zama ku ne farko a cikin ahlul kitabi za ku kafarci alqur'ani domin su waɗancan kafirai kafirai ne maguzawa waɗanda ba su taɓa ganin manzo ba ba su ba taɓa yin wahayi ba wani a cikinsu ba da cin zura ƙohon ma a ta min nadiri ba ta min kamar min nadiri wato cin zura ƙohon ma a jira a ba a hukum min kamar da kai wa'azi ga wasu mutane waɗanda ba a yi ma iyayen su wa'azi su ne kafiran makka su kuma waɗannan sunan su ahlul kitabi za mu go can gaba mu ji Allah ya kira su suna ahlul kitabi nan Allah yana kira su da banu isra'ila saboda yanzu ana magana da ta dangantakan nasaba za mu kira su da ahlul kitabi kuma ana magana ta dangantaka addini to su suna da littafi kuma littafinsu ya ba su labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne farkon kafirai maguzawa mutanen makka kar ku zama farkon kafirai wanda suke da ilimin addini wanda suke da tarihin annabta wanda suke da civilization na malanta a cikinsu idan kuka kafirce kafirci ku ya fi na waɗancan buri kuma waɗancan dama sun ta tafi su kafirci don ba su da wani sabiku a hali ku kuma yanzu kafirce wanda za ku yi na farko tukunna za ku sa duk wani kuma wanda yake da littafi ya samu hujjar cewa to ai su wani ma ba su yarda ba sannan ku yanzu kafircewa ce ta taurin kai tunda abinda kuka sani ne kuna sanawa kafirci su kuma wancan kafircin su na wuta ne da ta shi sa daga baya duk sun musulunta kafiran makka daga baya in banda wanda aka shi a cikin kafirci sun dawo sun tuba sun musulunta bayan fatu makka sai daga kafircewar yahudawa ta fi kawo shubha da kawo matsala ga addini bai da kafircewar mutanen makka kamar ƙoyar dule idan mutum mai ilimi yake gaskiya to kin gaskiya shi ya fada ne akan kin gaskiya jahili domin shi ne ilimin ya tashi fata ba zai bata shi kare ba zai bata tare da wasu mabiya duk da kike ganin bata shi ta bayyana yana nan da taron wasu mabiya wanda suke bin shi yanda kan irin shirman da wancan dan kalakata yake masa suga inda kana da wani rabo a cikin ilimi kasancewa shirme yake barna ce bata ce amma duk da haka yana da mabiya saboda yanzu ya fito ne a rigar malamai amma dan shi na makaranta alqur'ani yana jin bikin qur'ani duk inda ya ga dama yana fassara iya sarran shi don haka akwai waɗanda suna ganin wannan fa malami kuma abin da yake faɗa gaskiya ne saboda inda wani soko ne kawai a gari yake magana da Allah rabu da shi jahi haka ne dan kunshi abin da zasu faɗi ke saboda haka idan malami ya bata yana da hadari kwarai a cikin al'umma saboda shi ba zai halaka shi kadai ba zai halaka tare da mabiya waɗannan mabiya za su zama ainihin wato abin tausayawa saboda su mabiya ne ba su san me suke yi ba amma Allah ba da kasance jarabce su da shugaba wanda yake batacce Allah ka tsare saboda haka aka ce kar su zama su ne farkon waɗanda za su kafirce daga cikin ire-irensu wato masu littafi wala takunu awwal kafirin bihi min ahli kitab al-imam as-sa'idi yake cewa da aka ce at-ta'bir bi awwal kafirin bihi ablagh min at-ta'bir bi wala takfuru bihi Allah bai ce wala takfuru ba sai ya ce wala takunu awwal kafir yace bi annahu idza kana awwal kafirin bihi kana fihi mubadaratuhu ila al-kufr kuma idan suka kafirce suka zama sunne na farko to sun shiga gaba kenan a sawun kafiri aksuma yambadilahu sun aikata sabanin abin da ya kamace su na imani kamar da muka ambata wasara alaihim ismuhum wa ismu man iqtada bihim min ba'd sai zama da cewa idan suka kafirce suka zama farkon waɗanda suka kafirce a bisa ilimi to da zunubin su da zunubin wanda ya bi bayan su a tashin alkiyama za su ɗauki wannan zunubin ya daga cikin haɗarin kawo ɓarna a cikin musulmi wanda ya ƙirƙiro wata ɓarna ko wani abin Allah wadare ko ta mummunan ta'ada ko ta al'ada mara kyau idan ya yaɗa ta a cikin musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wanda bai kawo mutane mummunan al'ada za a bashi zunubin wannan aiki da kuma zunubin duk wanda ya koyi da shi a cikin wannan aiki har tashin alkiyama zai ci gaba da samun wannan zunubi shi yasa kaga kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da zai isa kai sai ya zama da cewa dan gidan annabi Adam na farko wanda ya isa kai yana da kamasho a cikin wannan yana da raban shi a cikin zulubin isa kai saboda shi ne ya fara koya ma duniya laifin isa kai da can ba a san za a yi isa kai duk mutum da wani shi da kake ji sai ka jira da Allah ta kasance a kan shi amma shi sai ya gano cewa shi idan yana da wani mutum zai iya terminate rayuwar mutum to daga nan ya koya wa duniya wannan mummunar dabi'a ta kisan kai zaka duk wani kisan kai da aka yi da wanda aka tun daga yau har zuwa ka koma farkon duniya yana da zunubi kamar shi a cikin wannan kisan saboda haka wajibi ne mutum musulmi ya kiyaye kirkiro wata barna ko wani abin ki ko wani mummunar dabi'a da ya daga cikin musulmai saboda wannan ba karamin barna yake jawo kan shi da tarin zunubi a yake tara kan shi ba Allah ka kare sannan sai Allah ya ambata mana me ya dalilin da zai sa ko dalilin da ya sanya suka ki imani Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamana qalila kuma kar ku ainihin wato sai ku canza ayoyina da wani dan lada kankani wannan shine abin da yake faruwa ga masu rike da makamai ga masu rike da wato harkar ilimi idan sun ki gaskiya za su anshi wani rabo na duniya su kauda kai su ki faɗin gaskiya ko su murɗeta ko kuma su faɗi sarran waɗanda suka biya su a sai da ayoyin Allah da karɓar abin duniya yana da ɗayan sura guda uku sura ta farko shine mutum ya anshi wani abu na duniya sai ya bada fatawa ko ya karantar da abu sabanin abin da Allah ya ce saboda wato ya biya kuɗin aikin da aka mashi kuma da misali ake daukan hayar malamai ko masu wa'azi a ce ana so su yi campaign akan wata manufa kuma sun san ta saba wa manufa addinin musulunci ko sun san manufa za ta fitar da al'umma amma kuma su rufe idan su yi wannan ɗaya daga cikin saida wato ayoyin Allah ne da a san abin duniya na biyu kuma shi ne wato bokanci mutum ya yi da'awar cewa shi na Allah ne ko shi yana da wani ilimi na musamman wanda zai ba mutane sa'a ko zai taimaka musu a kan wata rayuwarsu kuma ya anshi wani abu da sunan wato yana yi ne a matsayin taimako sai ya gaya masa ƙarya domin yana ma yana cikin canza addinin Allah da an san duniya to na uku waɗannan dukansu mutane babu saɓani a kai na uku shi ne wanda malamai suke saɓani a kai wanda mutum bai canza abin ba ya karantar da abin yadda yake amma kuma ya anshi kuɗi kan mutum da zai anshi kuɗi ya karantar da alƙur'ani ko ya kafa makaranta ta islamiyya ya dinga san school fees ko ya zai karantar da addini a biya shi ko ya zai addu'a ko ya musabaka a biya shi kaga bai canza amma dai ya anshi wani abu na duniya to wannan shine malamai suke saɓani akan ya halasta ko bai halasta ba al-imamu Abu Hanifa shi ya ce bai halasta ba da shi da al-imamu Muhammad ibn Shahab bin Zuhri suka ce sam bai halasta ba suka kafa hujja da wannan aya cewa Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila saboda Allah ya hana suka kafa da hujja da wasu hadisai daga cikin hadisan akwai hadisin Ubayd ibn Salul wanda ya karanta da alqur'ani sai aka ba shi kyautan wata kwari da baka aka mai tukuici so da yanzu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ka karanta musu qur'ani suka baka wannan yace eh yace annabi ce to in kana so ranar alkiyama a nade wuyanka a gidan wuta da wannan bakar to ka rike ta ko baka so ka mai musu zakai shi so da ke dauka mai musu zakai shi yace kaga annabi yana haramcin haka wasu malamai kuma kamar Imam Malik da Shafi'i da Ahmad da daukacin malaman musulunci Salama wal Qurtubi su Ibn Abd al-Barr sai wa malaman sun suka ce ya hadisi amma da sharadin ya zama ba shi ka nufata wani abu ne wanda aka baka a matsayin kyauta ko ihsani ko wani abu ne wanda aka baka wanda kake koyarwa daban da wanda suke baka ko wani abu ne wanda aka baka saboda an cinye lokacinka ka tsare mutane lokacin da su suka tafi suna wata harka kai kuma kana koyawa yan sadiki suka ce saboda ga hadisi Ibn Abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahqqa ma aqastu alaihi ajr kitabullah lalle mafi kyan abin da za ka karanta a baka lada shine karanta da alqur'ani suka ce kuma wato da hadisai nan da yawa suke nuna aikace an bayar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta a yi sadaki da karatun alqur'ani duk abin da ya halasta a yi sadaki da shi ko ya ga tamawu za a yi kasuwanci da shi suka dai kawo hujjoji wadanda wannan kuma shi ne matsaya mafi inganci da malami suke akai cewa ya halasta mutum ya karanta da alqur'ani ya karanta da hadisi ya karanta da fiqh kuma a biya shi albashi kuma ya ci halasa kuma da ake biyan kowa yake karanta da wani abu idan kuma ba inda bukata ya ga cewa zai karantar fi sabilillah to wannan yafi lada kuma ya fi nisa da yiwuwar shigan wani a manufa na duniya ya yi fi nisa da yiwuwar ya sanya riya ko ya zama idan shi akan abinda ake ba shi to haka ma musabaka alqur'ani al-aslu akwai hadisi da ke cikin sunan abi dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya halatta a yi competition sai akan gudu ko tsere ko kokuwa ko koyan harbi wasu malamai suka ce to iya nan shi ya halatta wasu malamai kuma kamar Ibnu al-Qayyim a cikin kitabul furusiyya yace a wannan manufar waɗannan gasar da aka halasta shine koyan dabarun yaki da koyan critical thinking wanda zai amfani al'umma saboda haka duk wani abu da ake ganin idan an yi musabaka a kansa za a samu irin wannan korar za a zaburar da mutane a kada Al-Qur'ani a zaburar da su akan sanin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaburar da su akan iya lissafi a zaburar da su akan abubuwa irin waɗannan to ya halatta ana iya tsara gasa da competition akan wannan shi ma gasa Al-Qur'ani akan wannan yake tunda yake Allah shi san zakatar mutane amma za ka aikace akwai alamu huzuz na duniya ya shiga cikin musawwa to wannan gyarawa za a yi a fitar da duk abin da aka ga yayi kama da neman duniya a gyara dan ya dace da shari'a wanda zai ce gasan musulunci ba ta halasta ba gabaki daya gasan Al-Qur'ani ba ta halasta ba gabaki daya to wannan ya faɗa ne da shaci fadi ko kuma saboda yana jin haushin wani abu shi da yake yi wanda bai halasta ba kamar maulidi yana so a haɗe duka a ce bai halasta ba wallahu a'lam Al-Imam Abdurrahman ibn Rasul Sa'idi yake fassara waɗannan ayoyi sai wani ta'aliki mai muhimmanci inda yake cewa hadd al-afat waɗannan abubuwa na san duniya wanda za ka sa mutum ya saida imaninsa ya saida addininsa ya yi wa'adi don ya faɗi san zuciyar wasu ko san zuciyarsa ya anshi kuɗi ya yi kasuwanci da sunan addini ya canza addinin Allah ko ya bada fatawa don mahukunta su ji daɗi ya ce waɗannan matsalolin waɗannan cincinin idan ajima min hal alim idan Allah ya tsayar da malami daga wannan matsalar fa huwa min tawfiqihi wa sa'adati bi an yakuna hammuhu al-istihar fi al-ilmi wa ta'lim to Allah ne kawai ke tsayar da malami daga wannan malami suna kan hadari da tsira daga wannan saboda sun zauna dama a kan tsini sun ce wa mutane ku zo za mu gaya muku abin da Allah yake nufi wannan shi ne idea abin da malami suke cewa ke in theory cewa wannan abin da muke faɗa muna gaya muku saƙon Allah ne in ya tabbata saƙon Allah ne sun dace idan kuma saƙon sirrin su ne kaga sun faɗi tun daga nan baya da haka kuma sai kuma kaga an yi amfani da podium ɗinsu an faɗi saƙon wani can daban wanda ba na Allah ba shi ne ce to idan Allah ya tsare malami daga aukawa cikin irin wannan kuskuren to yana samun wannan kariya ne kawai idan Allah ya ba shi tawfiki Allah ya so shi da tsira bi an yakuna hammuhu al-ijtihad kaga malami babu abin da ya dame shi in banda kwazo da kokari fil ilmi wajen ilmi wa ta'lim da karantar da mutane wa ya'lamu anna Allah kad istahfadahu ma awda'ahu malami wanda ya fahimci cewa Allah ya daura mushi dawaini ya kiyaye abinda Allah ya zuba a cikin kwakwalwarsa min al-ilmi na ilimi malami wanda ya san cewa Allah ya dauka mushi wato alƙawari cewa sai ya faɗi gaskiya wa tashhadahu alayhi Allah ya kafa shaida akan cewa kai malami sai ka faɗi gaskiya wa an yakuna khaifan min rabbi kuma wajibi ya ji tsoron Allah wala yamna'uhu khawfun nas wa khashyatuhum min al-qiyam bima huwa la'imun lazimun kar ya kasance kuma kai ya sake ji tsoron mutane ya kasa faɗan abin da yake wajibi a kanshi wa Allah ya kafira duniya al-din kuma kada malami ya sake ya fifita duniya akan addininsa to yace duk malamin da ya samu wannan to ya samu tsira wanda ya samu kanshi a halin baya jin tsoron faɗan gaskiya baya biya musun zuciyar mutane baya karɓan abin hannunsu don ya faɗa musu abin da ransu ke so damuwarsa kawai ya shiga cikin harkar ilimi damuwarsa kawai ya karantar da su abin da Allah ya ce abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuma kama anna alamatu shaqawati al-alim sannan daga cikin alamar cewa malami ya taɗi ya zama cikin ma'asaranta an yakuna mukhalladan fil madar kaga malami ya kutsa cikin sharholiyar duniya kaga malami ya kutsa cikin wato biye ba ɗan duniya ghayra qa'im bima umira bi bai damu da ya tsayu a kan umarnin da Allah ya mishi ba wala mubalig bi masrufida alai bai damu bai kiyaye mutuncin ilimin da Allah ya bashi kad ahmalahu kaga yayi sake da ilimin wa aba ya warar da ilimin to irin wannan kad ba dina fi dunya shine wanda ya saida addinin sai ya karbi duniya shine dan wanda ya isharu bi ayati Allah kamar kan wannan ya riga ya saida addinin shi ya karbi duniya kad tushiya an ba shi rashawa fi ahkami wajen abin da yake faɗi wa akhadha al-mal ala fatawihi wajen an san kuɗi ya ga mutane abin da ransa kai su walam yu'allim ibadallahi illa bi ujrati aw ji'ar duk abin da zai faɗa ma sai an yi jindadi shi kuke so fara ga abin da za a yi to wannan shine malami wanda ya tabi Allah ka tsare mu daga kafir wannan abin da asiri yake mana isharar cewa Allah ya dauki alƙawari Allah ya sanya ilimi a cikin zukatan malamai kuma ya kafa su shaida yana isharar zuwa ga waccan aya da muka ambata a baya dake cikin suratul maida da Allah yake cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur Allah yake lalle mun saukar da taura a cikin ta akwai shari'a akwai haske Allah yake yaqu bi hannu nabiyyun alladhina aslamu annabawa wa suka mika wuya ga Allah da ita suke amfani wajen kafa wa mutane hukuncin kunci lilladhina haru ga waɗanda suka zama yahudawa wa musulmai war rabbaniyuna bayan annabawa kuma haka nan malamai na Allah suna kafa ainihin wato hujja ne da at-taura wal ahbar da kuma sauran malamai dogaggu sai Allah ya ce bi mastuhibu min kitabillahi suna kafa musu dalili da abin da Allah ya daura musu dawaini kiyayewa ta tafin Allah Allah ya ce wa kanu alaihi shuhada kuma su shaidu ne akan cewa Allah ya daura musu wannan aiki na kiyaye dokokin Allah da isar da su zuwa ga bayin Allah sai Allah ya musu kashe ne ya sake cewa wala takshaw an-nas kar ku dinga jin tsoron mutane wakshaw ni za ku tsoro ni Allah ne za ku tsoro wala tashtaru bi ayati kamar kayya anan ma Allah ya bayyana ta yace kada ku anshi abin duniya ku bayar da ainihin wato fatawa ko karantawa ta saba wa ayin Allah Allah ya ce malaka kun ba Allah faulaika humul kafir wannan aya ita ce asidi yake mana ishara cewa ta yi bayani akan wala tashtaru ay wala tubaddilu kar ku canza addinin Allah saboda wani abu na duniya wannan mukani ne na hadari kwarai ga duk wanda yake yin wa'azi ko yake karantawa ko yake bada fatawa ko mutane suke sauraron sa ko mutane suke neman amsa tambayoyi daga gare shi wajibi ne a kashe tsoron Allah ya faɗi gaskiya ko da mutanen ba ita suke so ko da ba ita suke tsammani za su ji ba ya dinga tuna tsayuwar shi a gaban Allah kuma ya dinga jin tsoron Allah akan duk abin da zai faɗa idan ko bai sani ba aka tambaye shi ya ce bai sani ba ya zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya yi wa Yahudawa wannan ainihin wato kashe ne da ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku sake ku ainihin wato a canza ayoyina da wani ɗan abin duniya komai yawan shi kaɗan ne Allah ya ce wa iyaya fattaqun kuma ni in ji Allah madaukakin sarki ku ji tsorona wannan ita ce wasiya ta biyar ke wasiya ta biyar ke da Allah ya musu Allah ya ce wa iyaya fattaqu ku ji tsorona at-taqwa ji tsoron Allah malamai suka ce huwa an ta'amala bi ta'atillah kai aiki da biyayya Allah raja'a rahmatillah saboda fatan rahama Allah wa ala nurin min Allah a bisa hasken shiriyar Allah abu uku kenan ya zama aikin da kake yi na da'a Allah kuma kana yin shi ne wato dan neman abin da ke wurin Allah ba da mutane su gani ba sannan kana yin shi ne ba bisa da yanci kana yin shi ne bisa ilimi yaya Allah ya ce sallar da kai ta la'asar ya zama ka yi ta ne dan kana da tsoron Allah shi ya daura ka yi ta ne kuma dan neman abin da ke wurin Allah na ladan da Allah ya ce yana bayarwa ga duk wanda ya sallah cikin jin sannan ka yi ta ne wato a bisa shiriyar abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na bayani ya ake sallah wannan shine kallon ɗaya na takawa ɗayan kallon kuma shine wa an tatruka ma'asiyatillahi wa an tatruka ma'asiyatillahi mutum ya far saba wa Allah makhafata azabillahi saboda jin tsoron azabar Allah wa ala nurin min Allah bisa hasken shari'a Allah duk abinda Allah ya hana to ka barshi ne saboda kana jin tsoron Allah, saboda kana jin tsoron hukuncin da Allah ya tanada akan wannan, ba dan kunya idan mutane ba, ba dan tsoron wani cikin halittu ko bayin Allah ba, sannan ya zama shi ma a bisa haske na ainihin shari'a Allah take shi, wanda yayin wadannan shi ne yake kwatanta takawa. Ita wannan takawa mutum zai iya yin ta cikakkiya, saboda dan adam yana da ainihin wato kusga, yana da mantuwa, yana da ruɗin shedan, yana da biye wa son zuciya da sauransu. Da haka Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah iya iyawa. Can da ya ce wattaqullaha haqqa tuqatih, to duk wanda ya iya iyawarsa ya yi haqqa tuqatih, kada ka yi below abin da za ka iya. Abinda ka samu tasgaro ko ka samu sassa abin nan wato sakaci ko ka samu matsala, ku sai ka cike da neman gafara Allah da neman tuba kamar da muka ji a can. Amma dai musulmi ya zama kodayaushe yana checkmating takawarsa, yana ƙoƙarin ya ga cewa ya bi dokokin Allah. Me ke taimaka wa mutum wajen ya bi dokokin Allah? Shi ne farko ya dinga tuna Allah kodayaushe, da abin da za ka dinga tuna cewa Allah yana ganin ka, Allah ya san abin da kake aikatawa, Allah kuma ya san mala'iku suna nan suna rubuta duk abin da kake aikatawa. To wannan zai rage maka gangancin yin abin da Allah ya hana. Kullum ka tuna cewa Allah fa yana nan kusa da kai, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Allah ya kusa da kai fiye da wato jijiyar wuya. Bayan Allah yana da kusanci da kai, yana gani, sannan kuma ya sa mala'iku wanda suke rubutawa, mala'iku da mai kawai Allah da yake raqibun atin, sannan za su zauna a alƙiyama da wannan littafi, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, za a zo da kowa da mala'ikan da yake jan wannan mutum, wa shahidun, da kuma mala'ikan da zai shaida a kan cewa haza ma ladayya atid, wannan ga littafin da aka bani na rubuta duka komai. A wurin ne ɗan adam zai nemi ya tada musu, ya tada musu ya ce ƙarya ake. Allah ya ce la taqtasimu ladayya, kar ku yi musu wani wata ba a yi musu. Kai ɗan adam ka kasance mai ji daɗi da ku, farko ka dinga tuna komai za ka yi, ka dinga tuna Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka, kuma bai tsaya da iyawar ganin nashi ba, ya sa a rubuta duk abin da kake. Kuma ranar alƙiyama za a halatto da shi gaba ɗaya. Sannan na biyu, yawan ka tuna mutuwa yana taimaka wa mutum, yawan ka tuna mutuwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akthiru min dhikri hadimil labbati, ko yawan ka tuna mutuwa mai rubuza jin daɗin duniya, ka tuna wane ya mutu, wane ma ya mutu, ni ma zan mutu, ko yau ko gobe ko an jima ko yau shi zan mutu. Ka dinga tuna, to inda za Allah zai ɗauki rayuwarka a cikin wannan yanayi na wannan ɓarna ya yi kenan. Saboda haka wannan zai janin zamuka, ka rage yin aikin ɓarna in ka tuna mutuwa, musamman a wannan zamanin da mutuwa kun ci a ta yawa. Tunda ya gani lafiya lau kafin yamma ya rasu, ko ya kwanta lafiya lau kafin gari ya waye ya rasu, a rasa mai ke kashe mutane. Sannan na uku da gaskiya wanda ke taimaka wa mutane wajen aikata ayyukan alkhairi da yin takawa shi ne ambatan Allah, ambatan Allah ta hanyar istighfari, salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haidala, karatun alqur'ani da sauraron wa'azi, shi ne cikin ambatan Allah. Sauraron wa'azi yana taimaka wa mutum ya dinga lausasa zuciyarka, ana tuna maka ga abin da Allah ya ce, ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ga abin da aka hada, ga abin da bai halasa ba. To wannan yana sa mai zuciya ta yi laushi, da Allah ya ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kai wa'azi, wa'azi yana amfanar mu'minai. Sannan kuma abu na gaba da ke taimaka wa mutum wajen ainihin wato idan da takawa shi ne zama cikin mutanen kirki, zama tare da mutanen kirki, wanda za ka dinga ganin aikin kirki suna yi kaima kana kwatantawa, yana taimaka wa mutum ya ga cewa ya zama mutumin kirki. Amma idan ka zama cikin mutanen banza, ba za su yi aikin kirki ba, kuma za su nuna maka aikin banza. Kuma shi aikin banza yana da wani shi'unci, idan kullum kana ganin ana yin sa, to za ka daina ganin nuninsa, har sai ya ware gari ya zama kamar normal ne a idan wanda bai samu ganin ɓarna ba. Nan da ya fara ganin ta, hankalin shi zai tashi, nan da ya gani biyu, hankalin shi zai tashi kamar yadda ya gani ɗaya ba. To haka dai har ya saba da ganin wannan ɓarna. Ka ɗauki misalin tsiraici, duk mutumin da ya saba ganin mata suna yawo rufe cikin su a tarara ya taho daga karkara ko daga wani waje inda kowace mace kai suka da jikinta to da ya taho irin wannan imanin nan bai ga mata tarara sai ga hankalin shi ya tashi a sai mutum mutum mai dariya mu mun saba gani shi ma yana nan yana nan ba lokaci sai gaba sai dai ba komai bane mu kullun yana gaita to kalle yanda kowa nan a banditri din farko sun da kace an kashe mutane a wuri kaza yaya hankalin mu ya tashi an buga ban a wuri kaza ɗan ta'adda sun kashe mutane a wuri kaza hankalin mu ya tashi sosai amma da ana tayi ana tayi da ya zama kaman everyday occurrence abinda ke faruwa kullum kawai ya zama kawai normal activity abinda yake faruwa kawai yau ɗin nan an kashe an jima ma za a kashe goma an kashe kuma mun ci gaba da rayuwa su haka wannan ya daga cikin shukunci mafi karanci da barna take da shi shine ka daina ganin muninta kuma baka aikata ba ke saboda ka zama cikin mutane kirki yana taimakawa mutum ya zama mutumin kirki waɗannan sa daga cikin ababen da ke taimakawa bayi su zama cewa sun samu takawa Allah ka dare sai Allah ya ce wala tadsu haqqa bil batil
wala tadsu bil haqqa bil batil wa tadsu bil haqqa wa antum ta'lamun
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ايه 42 كده wannan shine yace wasiya ta shida cikin jirage wasiyoyi jan kunne da Allah yake mai hudawa wanda amma mu musulmi mu ne auladan mai aiki da wannan jan kunne tunda ya zo a cikin Qur'ani Allah yace wala talbisu al-haqa bil-batil kada ku cafu da gaskiya da ƙarya wa taktumu al-haqa kuma ku koye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani abinda ake nufi da cakuɗa ƙarya da gaskiya shine alqur'ani gaskiya ne da ingantacciya to kar ku cakuɗa shi da ƙarairayin da kuke faɗa game da Allah alqur'ani wata fasara kuma at-taura gaskiya ce asalin a taurat ingantacciya gaskiya ce daga Allah ce ta zo da bayani akan tabbatar da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kamanninsa da inda za a aiko shi to kar ku cakuɗa ta da ƙarya da kuke yi kuna cewa mun yarda annabi Muhammadu annabin amma mu ba a aiko shi zuwa gare mu ba annabin larabawa ne kaga cewa da suka yi sun yarda shi annabi ne gaskiya ne amma cewa da suka yi ba su yarda an aiko shi zuwa ga su ba wannan ƙarya ne shine cakuɗa da gaskiya da ƙarya asali ya tabbata a cikin littafin al-Imam al-Bayhaqi Dalailun Nubuwa ya ba da labari kamar da muka ambata a jiya a gurguje cewa wani mutum cikin mutanen ƙasar Sham ba Yahude ya yi ƙaura ya dawo Madina ya zauna mai ba da labari yake cewa ban ga wani mutum mai sallah da ya kai shi nagartawa mutum ne mutumin kirki mai gaskiya mai amana mai sanin haƙƙin maƙwabta ya zauna a Madina tsawon shekaru har in za a je roƙo ruwa ana sa shi gaba ya yi addu'a sai a samu ruwa yana nan sai ciwon adabi ya zo mishi ciwon adabi ya zo mishi sai ya kira ɗayan shi ya ce ku zo ku ba ku labari kun ga dai ku a nan aka haife ku ni kuma ƙaura ne daga ƙasar Sham na zo nan ko kun san me dalilin zuwa na suka ce a yace to na karanta ne a cikin at-taura cewa annabin ƙarshen duniya wanda Allah zai aiko shi annabi na ƙarshe zai zo ne a wani gari mai suna iri kaza mai kamanni iri kaza kuma annabin yana da siffa kaza da kaza da kaza zai faɗa musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine na zo nan na zauna fata na riski wannan annabi da yi imani da shi to gashi Allah bai kaddara da riski shi ba amma dai zan mutu alhalin ina imani da shi kuma kuma ina muku wasiya cewa ku yi imani da shi wannan ɗaya ne daga cikin ire-iren riwaya da suka tabbata da cewa Yahudawa sun tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshen zamani wanda a sanadiyar haka suka yi ƙaura suka zo suka taru a inda suke sara zai zo a Madina kenan amma kuma da gaskiya ta zo musu sai suka ƙareta kaga shine sun cakuɗa gaskiya da ƙarya Allah ya ja kunnan su yace kada ku cakuɗa gaskiya da ƙarya wa taktumul haqa idan kun yi haka sai ku fitar da gaskiya ita gaskiya ita kadai ake ajiye ba a haɗa ta a guri ɗaya da ƙarya idan an hada gaskiya da ƙarya a wuri daya to gaskiya ce take zama an cutar da ita farko al'amari kuma daga san ba a hada ruwa da tsafta da lalatacce daga yi su zama lalatattu ba a hada ruwa wanda yake lafiyayye da ruwan kwata ba a hada ruwa wanda yake mai nagarta da ruwan guba ba a hada abinci da fatte da wanda yake rubatse sai su zama duka su lalace shi haka gaskiya take ana ajiye ne ita kadai ba a cakuɗa ta da abin da ya wallace ta haka wajibi ne akan duk wani da zai faɗi gaskiya ya faɗe ta ita kadai kada ya mata kuskure ma kuma da Allah madaukakin sarki ya umarni ga bani Isra'ila anan akan cewa wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo ko dai zama wannan jumla ce tafsiriya sai zama wal halu annakum taktumuna al haqqo idan kuka hada gaskiya da ƙarya to a daidai lokacin kullun lil gaskiya ke ƙarya ta bayyana ko kuma ya zama adafi ne akan cewa kada ku yi wancan kuma kada ku yi wannan wato kada ku yi wancan cafa da gaskiya da ƙarya kada ku kuma ku yi ɗaya shine kai gum ta kifatin gaskiya ma gaba daya kuma akwai bambanci a yau ka zo faɗan gaskiya ka cafa da ƙarya kamar da suka ce eh mun yarda annabi ne na Allah amma mu ba annabi mu bane to wannan shine al khalq bainal haqqi wal batil ko kuma kawai wani ya shuda bakin sa ya kifara laraba suna cewa as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras wanda ya ga gaskiya ya kame bakin shi ya kifara ya ce ni dai ba ruwa na to wannan shine kurman shaytan shaytanun akhras wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna al halu kuna sani wa taktumul haqqa qawlu gaskiya al-imam ibn jarir ya rubuta cewa ibn abbas ya ce qawlu gaskiya shine qawlu bayanin annabar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda da can kafin annabin ya zo kafin ya bayyana kuna ta labarin annabtarsa har ma mutanen madina da suke kafirai suka fahimci annabta suka gani shi yasa lokacin da aka je a aikin haji bayan da mutanen makka suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin wa'aziyar sai da zai bayan da yaje tsafi faɗannan ya dawo to sai ya dauki wani strategy idan an zo aikin haji sai ya je wurin taron Mina wurin zaman Mina sai ya dinga bin alhazai hema hema yana musu wa'azi alhazan garuruwa wane ne zai fi gaskiya wane ne taimaka mana da isa da sakon Allah wa zai kaza har sai wata rana ce zo hebar mutanen Madina su zo aikin haji da ya musu wa'ad ya tafi sai wani a cikin su mai kaifin tunani sai ya ce ni fa ina ganin wannan shine annabin da Yahudawa suka ba labari fa Makka a Madina to a shahidi shine saboda yadda suke yawan jin labarin su ma sun zama suna da awareness akai suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gane shi da kamannin da Yahudawa suke faɗa suka gane shi da irin wa'adin da Yahudawa suka ce da irin wa'azi sai Allah ya ce bakin su nan take suka ce to me shawara suka ce shawara kawai shine mu shiga addinin mu riga su shiga so da kamannin take suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu mun yadda zamu shiga addininka kuma zamu je garin mu zamu yada addinin a garin kuma in kana so tunda ka ce anan an hana kai wa'azi zamu baka dama ka dawo garin mu ka zauna wannan ita ake cewa al-bai'atul aqba al-ula a lokacin su kuma Yahudawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina bayan an yi wannan bai'atul aqba al-ula ya asaniya suna ganin ta cewa ba shi bane wannan ba shi bane shine wa taktumul haqqa ku koyar gaskiya wa antum ta'lamu kuna sani akwai wani ciwo a cikin zuciyar mutum wanda yana ganin gaskiya da ke faɗa ta ya samu kanshi a cikin damuwa in fact wani ana iya gane ma daga gidan shi masana da suka karanta sociology ko suke da ilimi a criminology idan suna tattaunawa ko suna interrogation da masu laifuffuka ko suna iya detectin sanda suke ƙarya da sanda suke faɗan gaskiya saboda reaction ɗin ido da rawar murya da sauran abubuwan da ɗan adam yake jin take cin yana faɗan ƙarya ko da zai shafa wajen shi toka ya faɗi ƙarya amma dai ana iya gane wannan kafin ma ɗan adam ya kirkiro inji da aka yi wanda akwai injina yanzu da ake amfani da su da suna iya detectin idan ƙarya kake magana technology ne na zamani sun haka Allah ya ce musu kar ku dinga koye gaskiya kuna ji kuna gani ku dinga koyi gaskiya kar ku dinga yi haka kamar yadda muke ta fada waɗannan umarnai da ake taima bani Isra'ila da su ake amma mu ya shafe mu bi tariqil aula kuma wannan sako ne a cikin Qur'ani amma ake magana da ainihin Yahudawa mazauna garin Makka Allah ya ce wa talbisul haqa bil batil wa taqtumul haqa wa antum ta'lamun
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
الله يجزي وأقيموا الصلاة موكو تعيد الصلاة وآتوا الزكاة موكو بعد الزكاة واركعوا مع الراكعين وتشجع بلا يوم يقوم كل يوم يتعرض الصورة المسلمين ومصيره إلى منذ وقع إن شاء الله صور لك تشجي يقول إذا ما تشعر كم أن الآية وأقيم الصلاة وآت الزكاة وركعوا مع الركعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم